وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيغا بعد تفسير يومنا عشرين غواتن ترى watan Ramadan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina 1434 zamu tashi aya ta 9 zamu tashi aya ta 6 ne zamu tashi aya ta 6 a cikin suratu At-Talaq na'am
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفتنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف وإن تعاثرتم فسترضع له أخرى لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا
الله سبحانه وتعالى باين ياي بياني أكن كشكشي دا نوء أكا نسكي دا إدى دا حكنش كومي كاركش ونن حكنش نكومي akai bayanin wannan mas'ala ta ba wa mata gurin zama in ba manta ba mun yi bayanin inda saki dangane ga alakar sa da sunnar saki ko bid'ar saki ya kasu kashi 10 to mun ce akwai saki ta wani bangaren ya kasu kashi 18 wannan kashe-kashen 18 sune zamu bayanin su saki min haisu siga akwai wanda ake kira sarihun akwai wanda ake kira kinai akwai saki da karara ake amfani da kalman saki na sakeki wanda baya daukan wata ma'ana sai ta saki din kamar na sawwake miki ni da ke aure ya kare babu magana aure tsakanin mu ta kare gaba daya kwashe kaki tafi gida duk wannan ai da kiransa sarihi amma tafi gida mun bata ina ga ya kamata a rabu da sauran wasu kalmomi da sai an tambayi mutum tafsiri da ƙarin bayani kafin a yadda ko a dauka saki ne wannan yasa ta wannan bangare ta siga saki akwai wanda ake sarraha lafazin saki akwai wanda ake shagube ko jirwaye ko harbin iska da kalmar saki ba fito da ita fili karara ba ta yadda mace za ta yi sai an nemi fassara da bayani daga wanda ya saki wannan kenan ya kasa saki kashi biyu akwai kuma dangane ga yadda sakin yake dangane ga yanayinsa na komowa ko rashin komowa akwai raja'i akwai ba'in akwai sakin da miji yake da dama kafin matarsa ta gama idda ya ce ya dawo da ita wannan saki shi ake kira saki raja'i ma'ana in mutum ya matarsa saki daya kafin ta gama idda zai iya cewa ya dawo da ita idan ya matarsa saki na biyu kafin ta gama idda yana iya cewa ya dawo da ita in ya mata saki na uku wani shi ake kira ba'ini bainuna kubra ma'ana ba dama ya maida ita tana cikin idda ko ba dama a sake sabon daurin aure bayan ta gama idda hatta tankiha zaujan gairahu ma'ana tai masa fauti a hali biyu ba dama tana idda ya ce ya maida ita ba dama idan wato in ta gama iddar ma ba zai dawo da ita ba har sai ta auri wani mijin kuma ba shi ya shirya auren ba don ka a samu muhallin da muhallin lahu to sannan kuma ta bangaren abin da ya shafi siffar yadda ake yin sakin akwai sunniya akwai bid'i wanda mun yi bayanin sunniya kasu kashi nawa kashi biyu bid'i ya kasu kashi hudu wanda bai da alaka da sunna ko bid'a shi ma ya kasu kashi hudu wannan shi ya bada kashi goma dangane ga alakar saki da sunni da bid'i sannan kuma dangane ga wato yanayin tasirin gama shi nan take akwai munajjaz akwai muallaq ala shartin akwai mudafin ila mustaqbalin mutum zai iya cewa mace na sake ki yanzu ta ci kayanki ki tafi zai kuma iya cewa idan kika ƙara fita na sake ki kaga ya allakanta shi da sharadi ko yace nan da karfe 9:30 na dare na sake ki wani shi ake kira mudaf ila almustaqbal mutum ya dauki sakin ko yace in rana ta fadi na sake ki ko idan karshen watan nan yayi kawai na sake ki to wannan shi ake kira mudaf ila almustaqbal muallaq ala shartin ko munajjas kun ga kenan muna da sarihi muna da ba'in muna da sarihi muna da kinai biyu kenan muna da raja'i muna da ba'in hudu kenan muna da sunni muna da bid'i shida kenan muna da munajjaz da muallaq ala shartin da ko mudaf ila almustaqbal ya zama nawa kenan ya zama tara wannan duk yanayi ne da mutum zai iya rabuwa da matarsa a wannan to sai sakin da ake zuwa gaban alkali mafi yawa alkali ke raba auren akwai dama guda tara da aka bawa alkalai wanda in rigima ta taso ana iya kaiwa gaban su su raba wannan aure daga ciki akwai at-tafariq bi sababil ila idan miji ya rantsa yace bazan ƙara kusantar matata ba na ƙaurace mata na mata ban kwana to an bashi wata hudu a shirya shine Allah ta'ala ce lillazina yuluna min nisa'ihim tarabbusu arba'ati ashhur fa in fa'u fa inna Allaha ghafurur rahim wa in azamu at-talaqa fa inna Allaha sami'un alim Allah ya ba miji dama idan yayi fushi matarsa ta bata masa rai zai iya yin abin da ake kira ila shine ya rantse ba zai ƙara kusantar ta ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya taba yin wannan amma shi wata guda yayi a masallaci har ma da ya dawo na Aisha tace to ai sa kai za kai wata guda kuma yau kwananka 29 da aka saura kwana daya manzo Allah yace to ai wata kwana 29 ne saboda haka wannan shi ake kira wato ila to idan mace ta ga miji ya wuce wata hudu bai dawo an shirya ba to sai a je gaban alkali alkali zai kirawo mijin nan kai wa matarka ila'i ka kaurace mata to ga wata hudu da Allah ya sanya iyaka karshe na damar da horon da zaka iya mata da kauracewa ya cika ko ka koma yanzu nan take ku shirya ku ci gaba da mu'amala ta aure ko kuma a raba auren nan take a dan a mazhabin malam Abu Hanifa ma wata hudun na cika ko mutum bai ce ya sake ta ba to ta saku kai kawai tsaye tunda Allah ya ce tarabbusu arba'ati ashhur jiran nan wata hudu ne kenan wata hudu ya cika ba wani ragowar jira kuma tunda ya riga ya rantsuwa wannan shine dalili na daya wanda alkali zai iya shiga cikin harkar rabuwar aure na biyu at-tafariqu bi sababi zihari mutum ne yawa matarsa zihari ya siffanta wani shashi na jikinta musamman gadan baya da na babarsa to anan aure yana nan amma ba shi da iko kuma ya je mata har sai yayi kafara da wannan zihari da yayi wanda muka yi bayani a baya yan tabaiwa ce da miskini 60 azumi 60 sai yayi waɗannan kafara da Allah ya lissafo idan ya ki kuma yace lalle sai ya je mata to tana iya tawaye hatta kai ga zuwa gaban alkali ko dai yayi kafaran nan a bashi dama ya ci gaba da mu'amala da matarsa ko kuma a raba auren in an raba auren ba zai yi kafara ba kenan tunda abinda ya faɗa bai dawo ba dama Allah ya ce sai idan sun yi nufin dawowa ga maganar ma'ana yayi nufin janyewa sannan zai kafara in bai janye ba shikenan sai ya sallame ta to ko shekara nawa ne ta aure ta dawo wannan dai haƙin kafaran ba zai je mata ba sai ya yi wannan kafara ta zihari domin ya siffanta ta ko ya kamanta ta yayi amfani da mushabba da mushabbahum bihi da adatu tashbihi da wajha shabahi ya kamanta ta da mahaifiyarsa da haka wannan haƙin yana nan to ana iya raba auren in ya ƙi wannan na uku at-tafariqu bi sababil li'an alƙali yana iya shiga ya raba miji da mata akan abin da ya shafi li'ani mutum ya kama matarsa da kwarto saboda haka aka je ta inkari ko ya same ta da cikin da yake inkarin ba nasa bane aka je aka yi li'ani kamar yadda muka yi bayanin li'ani a cikin suratul nur saboda haka in aka yi li'ani ta yi yayi to shikenan sai a raba auren su har abada saboda haka wannan shi ma a kota ake shine bangare na uku akwai at-tafariq li shiqaq bainaz zawjayni wanda muka yi magana a suratul nisa raba aure idan rigima ta yi rigima daru yayi daru tashin hankali yayi tashin hankali tsakanin ma'aurata aka kasa kawo shawo kan matsalar su to shi ma ana iya shiga a raba wanda Allah ta'ala ya ce fab'asu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha in yurida islahan yuwaffiqillahu bainahuma Allah ta'ala ya ce a turo wakili mai hukunci daga bangaren dangin matar haka a turo namiji mai hukunci shi ma daga bangaren dangin namijin su zo su tattauna shine Allah ya ce in yurida islahan yuwaffiqillahu bainahuma to a cikin damar da aka ba su idan sun ga auren ba zai yiwu ba waɗannan hakaman da Allah ya kira su biyun to kowa suna iya yanke cewa wannan aure a raba shi zaka shine na nawa shine na hudu sana'a tafariqu bi sababil uyub almani'a min alistimta idan miji bayan an daura aure ko mata bayan an daura aure sai tace mijinta fa mahaukaci ne ko yace ya gano matan nan tana da tambarin baras ko dai yayi da awar wani abu cewa gabanta akwai matsala wanda akwai aibubbuka wanda mai askari malam mai askari ya kawo guda 13 akwai biyar da suka shafi mata akwai biyar da suka shafi maza akwai guda 3 wanda maza da mata suka yi tarayya to in aka samu wannan aibi ana iya zuwa a cikin babul khayar akan bada dama cikin tofatul hukam ya kawo yadda za a yi wannan da damar da za a bawa mutum in wanda ake samun lafiya ne ko wanda ake operation ne yanzu sai a bawa mijin dama in shi ke da cutar ko a ba matar dama ita take da cutar ta je ta nemi magani ko mutum irin cutar nan ta zamani bai san matar da zai aura tana da shi ba ko ita bata san yana da shi ba sai bayan daura aure kafin a tare sai Allah ya taimake shi ko ya taimake ta aka gano ɗaya daga cikin su yana dauke da wannan cuta to kaga ba sai dai a raba aure to saboda haka wannan shi ma ana iya shiga domin a raba aure in an samu wani aibi da zai hana zamantakewa tsakanin miji da mata sannan na shida ko at-tafariqu li adamil infaq idan miji ya daina ci da matarsa ya daina shayar da matarsa idan ne mata tufafi to ba dama sai a neme shi da waɗannan haƙoƙin idan yace shi ba zai ci da ita ba shi ba zai sha da ita ba shi ba zai mata tufafi ba bayan Allah ta'ala ya ce wa alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf rizquhunna ciyar da su da shayar da su, wa kiswatuhunna da musu tufafi bil ma'ruf gurgudan shari'a yadda halin mutun yake alal mauludi lahu wanda aka yi masa haihuwa shi uba shi aka dora mu wannan nauyi saboda haka in ya kasa yin wannan malamai sun ce za a zo a kaddara ciyarwar wanda za mu yi bayani akwai mai kudi ya auri talaka akwai mai talaka ta auri mai kudi saboda haka ko da yaushe mace tana bin miji ne wajen arzikin sa idan mutun ya auro yar talaka shi yana da hali to sai ya daga ta taje ta tarar da shi idan mutun talaka ya auri yar mai kudi ko ya auri mai kudi ita kuma sai ta sako ta zo daidai da shi domin ba kamar yadda wasu daga cikin malaman mu suke cewa in ka auro yar talaka ka auro yar mai kudi to in ka tashi cefa ne can sai ka siyo daddawa ka siyo wake ka siyo masara ka siyo kuka ka siyo karkashi ka kai can gidan can kuma ka siyo kaji ka siyo zabi ka siyo agwagi ka siyo taliya ka siyo makaroni ka siyo shadda sufa shadda ka siyo holland ka siyo england ka kai can gidan suka ce wai saboda kowace irin abin da ta caba da shi a gidansu kenan dan haka yar talaka a bata abincin talaka dan masu kudi a bata abincin masu kudi wasu malaman sun faɗa haka suka ce kuma haka shine adalci wasu malaman suka ce a'a miji take bi ita mace saboda haka in kana da hali sai ka wadata su da halin su idan yar mai kudi ko mai kudi ta yadda ta auri talaka to sai ta karba abin da Allah ya hore masa in ita ce za ta cika daga ajihunta sai ta cika in ka ta sai ka ce to ni gurgurda abin da zan iya baku na cefa ne kaza da kaza ne in ce kike neman ƙari sai ki ƙara a cikin naki amma ni ga iya ƙarfi na saboda haka wannan shine yafi dacewa da adalci kamar yadda wasu malaman kuma suke cewa idan mutum wai ya auro mace in ba ta da lafiya ya kai ta gida iyayenta su yi mata magani in ta warke sai ya je ya dauko ta to wannan ma malamai suna ga akwai kuri a cikin wannan fatawa cewa lalle miji shi ya kamata ya yi matarsa magani sai dai idan lokacin da ka aure ta tana da cutar iyayenta ba su gaya maka ba sai bayan sun zo sai ta ce zan je asibiti kace to ga kudin mota da ta je sai aka rubuto magani na 280 to zo ta ce mika maka kaci ta ce ba kaci a ya naga haka ta ce ai da magungunan da nake sha kenan duk wata ina shan magani na 280 kace ce a to ban san wannan ba sai ka je ka samu babanta ka ce ya akai haka yaya an san wannan yarinya tana shan magani wanda yafi karfin jari na gaba ɗaya kuma ba a gaya min ba to anan ka iya maida ita gida domin uban ya maka tadalisi bai gaya maka cewa tana da larurar da za ta zuke ma jari ba kaga anan kana da bayani amma kuna zaune da mace sai larura ya zo mata wannan dole kai hakuri jaraba ce Allah ya kawo maka ka dauka ka yi hakuri ka ci gaba da kula da ita to ana iya raba aure saboda wannan akwai at-tafariqu bi sababi darar idan aka samu darar cutarwa daga miji ko mata ɗaya yana cutar da ɗaya ko ɗaya yana zarnewa cikin buƙatar aure to wannan ma dalili ne da ke iya sa in ba za a iya shawo kan matsalar ba a raba aure la darara wala dirara man darra darra Allah bi wa man shaqqa shaqqa Allah alayhi tace lalle ni ina cutuwa mijina yana da zarmewa wajen buƙata a lokacin aure ko kuma yace ni ina cutuwa matata tana da zarmewa wajen buƙata a lokacin aure saboda haka wannan idan ba abu da za a iya shawo kansa bane to ana iya raba aure saboda wannan dalilin sannan akwai at-tafariqu li faqdi az-zawji aw ghaibatihi alƙali yana iya raba aure idan misali miji yayi ta'addanci aka kai shi kurkuku aka masa daurin rai da rai to kaga ai matarsa ba za ta jira ya fito rai da rai ba ko aka daure shi shekara 10 ko shekara 20 tace gaskiya ba zan iya hakuri miji na yana kurkuku har shekara 20 ba ni a sallame ni to wannan ana iya zuwa kurkuku a gaya miji matarka ta ce ba za ta iya hakuri har waɗannan tsawon shekaru ba saboda haka sai ka bata takaddata in yaki ana iya shigar da ƙara domin ta nemi haƙƙinta haka nan akwai ghaiba miji ya ɓaci ko ya gudu ko ya tafiya aka neme shi sama da ƙasa aka rasa aka neme shi a kowane gari ba labari ba amo ba labari saboda haka irin wannan shi ma idan mace ta ga lokaci yayi tsawo za ta cutu wanda malamai sukan kaddara shi da shekara 2 zuwa 4 idan mace ta ga ba za ta iya haƙura ba fiye da shekara 4 ba in shekara 4 ko 2 ya cika za ta iya kai ƙara gaban alƙali a bincika a nema in ba a samu mijinta ba ai mata saki na maslaha ta je ta samu guri ta idda in ta gama kuma wato a daura mata aure in mijin ya dawo kafin ta tare to matarsa ce shi ya bi cancanta da ita in kuma ta tare kamar yadda mai askari ya ce fatat bidduhuli idan sabon miji ya tare da ita to ta riga ta tsire wa tsohon miji koda ya bayyana amma idan ya bayyana ana daurin aure sai a bata zabi ga mijinki wanda aka raba muku aure saboda baya nan shekara kaza Allah yayi dawo wasa sannan ga sabon miji sai ki zabi wanda yake so sai a zartar da auren sa sannan na tara at-tafariqu lil-islam ahad az-zawjayni aw riddatihi ana raba aure idan ɗaya ya musulunta miji ya musulunta matarsa bata musulunta ba ko ita ta musulunta shi bai musulunta ba ko ita ta yi ridda ta fita daga addinin musulunci ko shi ya yi ridda ya fita daga addinin musulunci to anan gurin shi ma ana raba aure idan wato aka ga cewa hakan shine maslaha kuma a cikin addinin musulunci to wannan shine kashe-kashe na saki wanda wannan ayoyi suke mana bayani akai sakin da za a iya yi a kotu da wanda za a iya yi a gida da sakin maslaha da kuma saki mai kama da haka shi yasa Allah ta'ala ce askinuhunna ku zaunar da su a cikin gida min haithu sakantum a inda kuma kuke zaune ma'ana gidanka wanda ka mallaka naka anan ne in ka saki matarka za ta zauna anan za ta yi idda to sai dai an ce matan da za su zauna din wanda aka yi musu saki daya in kai matarka saki daya to za ta zauna ta yi idda inda ciki har sai ta haihu in ba mai ciki bace mai yin jini ce sai ta yi jini uku idan mai kuma yi da watanni ne sai ta yi wata uku idan murtaba ce ma wanda jini yakan zo ya hadu da na al'ada da na istihada da na al'ada to wasu malaman sun ce ma sai ta yi wata tara domin tana kokwanto jinin nan na al'ada ne ko ba na al'ada bane sai ta yi wata tara in akwai ciki zai bayyana idan ta yi wata tara ciki bai bayyana ba sai kuma ta yi wata uku in an hada ya zama wata 12 daga nan sai ta je ta yi aure to wannan shi ma za ta zauna a cikin gidan mutum har zuwa wannan fatara din akwai kuma mai yin jini shekara-shekara idan ka sake ta sai ta yi wata shekara uku za ta gama jini ba wata-wata take ba wata uku-uku ko shida-shida ba shekara ɗaya cir sai ta ga ɗaya wata shekara ɗaya sai ta ga ɗaya wata shekara sai ta ga ɗaya to in har tana ganin to sai ta yi shekara uku malamai ma sun ce an samu mai yin jini so ɗaya a shekara uku sai ta yi shekara tara mace ya sake ta kafin ta yi aure bayan shekara uku za ta ga ɗaya bayan wata shekara uku za ta ga ɗaya bayan wata shekara uku za ta ga ɗaya saboda kan aka sake ta sai ta yi maka idda tana cin tuwonka tana cin abincinka har zuwa shekara tara tana nan a cikin gidanka kuma tana cin abinci askinuhunna min haithu sakantu Allah ya ce ku zaunar da su a inda kuke zaune ma'ana idan mace tana al'ada tana yin idda a gidan mutum in ya sake ta ba zai ce to tashi ga wani dan karamin gida na ki koma can ki zauna ko ki koma wancan gidan ba a inda aka sake ta anan za ta yi sai dai kai ne ya kamata kai ka kwashe kayanka ka fita ka ban mata gidan sai ta gama idda in ta kwashe kayanta ta fita sai ka dawo ka zauna a gidanka shine Allah ya ce min wujidikum gurgurdan samunku wato nan za ku zauna da su ko min wajadikum ko wujidikum amma sai qira'a uku nan bi dhammil wawi wa fathiha wa kasriha min wujidikum gurgurdan samunku ko min wajadikum ko min wujudikum Allah ya ce ku zauna gurgurdan yalwaka da samunka wani yana da katan gida wani yana da karamin gida wani ba gidan haya yake wani gidan gaba ɗaya nasa ne wani kwata ne nasa wani rabi ne nasa saboda haka shi yasa Allah ya ce min wujudikum wala tudarruhunna litudayyiqu alaihinna Allah ya ce kada ku cutar da su matan domin ku tsananta musu ma'ana mutum yace sai ta fita ko yace sai yace ya kukkulla wasu gurare yace ba za ta yi amfani da ban daki ba ba za ta yi amfani da kitchen ba za ta yi amfani da tsakar gida ba ko ya kulla can ya rufa can alhalin kwada lokacin da take matarsa tana amfani da guraren to kada ka takura mata dan ka tsananta mata saboda kun rabu saboda ita kanta rabuwa ana so a yi ta da mutunci ana son a yi ta yadda daga baya in ma Allah ya an shirya to ba ai wani rashin mutunci da za a zo ana kallon juna da rashin sa ba wa in kunna ulati hamlin Allah ya ce idan sun kasance ma abota ciki ne kuma tunda kaga mai ciki musamman idan jaririn ciki ne to kaga wannan zata jira har sai ta haihu to shine Allah ta'ala ce fa amtiqu alaihinna ku dinga ciyar da su saboda albarkacin cikin ta ko da saki uku kaiwa mace in tana da ciki ai kaga dole sai ta gama me sai ta gama idda iddan ta shine haihuwa saboda haka zaka bata sakanu dama abinda suke cewa as-sakanu wan nafaqa shine abinda mace take nema bayan an sake ta gurin zama da kuma abinci ci da sha da sutura da magani da sabulun wanka da sauransu to wasu malamai sun ce lahas sukuna wan nafaqa za a bata sukuna za a bata nafaqa ita wacce akai wa saki daya da wacce aka wa saki na biyu wannan an yi ittifaki za a bata sukuna da nafaqa amma wacce aka wa saki na uku kuma ba ta da ciki shin za a bata sukuna koko za a bata nafaqa koko ba sukuna ba nafaqa wasu malaman sun ce tana da sukuna tana da nafaqa wasu malaman sun ce ba ta da sukuna ba ta da nafaqa wasu sun ce tana da nafaqa amma ba ta da sukuna wasu sun ce tana da sukuna ba ta da nafaqa ma'ana abin da ake kira sukuna gurin zama nafaqa kuma abincin da za a bata to saboda haka wasu malaman suka ce abinci kawai za a bata amma gidansu za ta koma a can za ta idda wasu suka ce a za a bata gurin zama amma ba za a bata abinci ba wasu suka ce za a bata abinci da gurin zama amma matsalar nan ta warware ne daga sakin Fatimatu binti Qais wanda Imam Muslim da Abu Dauda su rawaito hadisin Ummu Qais da kuma hadisin Bukhari lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallama yana zaune sai ga Fatimatu binti Qais tazo tace ya Rasulullah mijina ya sake ni kuma ma dan wakili ya turo mata da dan wani abinci a buhu yace a bata ya sake ta kuma dama akwai saki 1 da 2 wannan cikon na uku ne sai suka ce ba ma faki da abinci a gurin mu wannan da muka baki da taimako ne sai tayi fushi tayi wurgi da wannan buhun ta tashi ta tafi wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama tace mijina ya sake ni kuma an kawo ni dan abinci an bani manzon Allah ce kwarai ba cikon na uku bane eh to baki da sukuna baki da nafaka ma'ana ba zaki zauna a gidansa ba kuma ba zaki ba zai ci da ke dole ba tunda aure ya kare sai yace ki tafi gidan ummu sharik wata mata ce mai arziki ki tafi gidanta ki je ki idda a can hatta ta bi sai yace dawo gidan ummu sharikin gida ne da ake cika makil saboda attajira ce mai kuɗi saboda haka tana yin abinci tana ba mutane suna cika gidanta ki tafi gidan Abdullahi bin Ummi Maktum domin shi makaho ne in ma kin cire hijabin ki a tsakar gida ba zai ganki ba amma in kin gama idda kake komai sai kin sanar da ni shine tana gama idda sai Muawiyah bin Abi Sufyan da Abu Jahamin suka fito neman aurenta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bayan ta bashi labari yace to Muawiyah talaka ne bashi da kuɗi shi kuma Abu Jahamin dukan mata yake yi saboda haka ki auri Usamatu bin Zaid to shine da ta dan tage daga ba annabi ya sake maimaita mata ta yadda ta auri Usamatu bin Zaid da kanta take ce mana ta ji dadin auren saboda zabin manzon Allah ne zabo angon to zaka kun ga ashe kenan wato an aka mace saki na uku inde ba ciki gare ta ba to ba za ta zauna a gidan ba ba za a ciyar da ita ba amma in tana da ciki albarkacin cikin sai ta zauna a nan gidan har zuwa lokacin da za ta haihu da ta haihu shikenan zaman ta da ciyar da ita ya kare sai dai a zo kuma a yi tsadar shayarwa wanda Allah zai bayani akan tunda yanzu kuma ga jariri a bayanta wata takan yi fushi ta ce ga jaririnka to in ma ta yi hakan akwai abin da Allah ya faɗi yadda za a yi in ba ta yi fushi ba kuma tace zan shayar to sai a yi kaddara nawa ya kamata a dinga bata duk wata har zuwa wata 24 na jaririn da za ta shayar to haka alƙali ya ce mana nan wata har 4000 ma 5000 wani gurin ake bawa wani gurin a ce 10,000 da wuya dai ka je kotu a ce maka ko da yake suka duba halin mutum wani a ce dinga bata 10,000 duk wata wani a ce 5000 wani 7,000 wani 10,000 wani 20 ma wani ma da kansa yace zai dinga bata 30 kullun 1,000 sauraka duk wata tana da 30,000 a shekara zai bata 100,000 nawa kenan 360 saboda haka a shekara biyu tana da nawa kenan 720 zai bata na shayar da yaro kun ga wannan yaro ko ai ya sha mama da tsada to saboda haka wannan duka an duba shi gwargwadon halin da mutum yake da shi Allah ta'ala ya faɗa to da ta gama shayarwa kuma sai magana tarbiya, sai magana habana reno kuma yaro ya kwadi zuwa shekara 7 ne, shi ma sai ya zo a lissafa kuma tunda baya shan nono an yaye shi nawa kuma zaka dinga bata ta rike mashi zuwa shekara 7. In kaga abun ya ishe ka haka sai ka ce a baka danka, duk da bai kamata ka ce a baka danka ba tunda iyayen ma bangaren mata su suka fi cancanta su rike yaro. Amma in ka fahimci cewa akwai wata matsala ka iya karbe danka ka kai shi inda kaga ya dace. Ko shayarwan ma in tace naki bazan shawara ba, zamu ji bayanin da Allah ya ce wa ka nemo wata ta shayar. Saboda haka kenan duk Allah ya san waɗannan rigingimin da za su tashi, shi yasa diya warware su. Wa in kunna ulati hamli, Allah ya ce idan sun kasance ma'abota ciki ne su matan nan, fa anfiqu alaihinna, Allah ya ce to ku ci gaba da ciyar da su, hatta yada'na hamlahunna, har sai sun sauke wannan cikin. Fa in arda'na lakum, idan sun shayan muku da wannan yaro, fa atuhunna ujurahunna, to ku ba su ladan shayarwa. Kun ga Allah ya san tunda ta gama idda, idan ka saki mace da ciki ta haihu ta gama idda, to tunda ta gama idda yanzu nonon kaga ba kai kenan ba matarka bace, ajanabiya ce. Saboda haka tunda ajanabiya ce dole ta nemi kuɗi na ijara ka ɗauke ta ma'aikaciya wacce za ta ba ɗanka mama ya sha. Amma saɓanin a ce in tana cikin aurenka kaga ba maganar biyan kuɗin shayarwa. Amma tunda ka sake ta har ta gama idda baka maida ita ba, ma'ana ta haihu baka maida ita ba, to Allah ya ce fa'atuhunna ujurahunna, ku ba su ladan aikinsu na kodago na shayan muku da ɗanku da tai. Wa'tamiru bainakum bima'rufin, Allah ya ce ku yi shawara a tsakaninku da kula da shari'a, ma'ana a zauna. La tudarra walidatun biwaladiha wala mauludin lahu biwaladi wa tashawurin fala junaha alaihima, Allah ya bada dama a zauna a tattauna, to ce dan nan a hannunki ya kamata ya zauna, ko ƴan nan a hannunki ya kamata ta zauna, ko a hannuna ya kamata ta zauna. Tace ni dai gaskiya tunda ka sake ni ga daga yakan nan, so da haka sai ka nemo wata kanwaka ko ta yakka ko ta matar daban ta zo ta shayar, ko a nemo wata a jinga da ita a dinga biyan ta tana shayarwa. Wanda malami risala ya gaya mana dama in za a shayar da yaro da hadda Qur'ani, yace ana iya biyan malami ala alal hizqi, idan kana so danka ya haddace Qur'ani kana iya kai shi gaban malami ku yi jinga, dana ina so ya haddace Qur'ani izu 60 nawa zan baka gafarta malam, sai an ce malamin sai ya ce to bari kwana uku in gwada kwakwalwar yaron tukunna, mai saurin karba ne ko mai jinkirin karba ayoyi ne. Idan ya gwada shi ya ga mai saurin karba ne, shi ma akwai abubuwan da ake yin la'akari da su wajen girman kansa da kankantarsa da waye da waye dinsa. Haka nan idan aka kira mace ta shayar, ita ma za ta kalli bakin yaron, akwai mai tsotso da yawa, in ba sa ta ji ba sai ya tsotse kudinsa har a yi bashi. Zo da haka shi ma akwai mai tsotso da yawa, akwai mai tsotso kaɗan, sai ta ce abin dama tukunna in gwada. In ta ga yaro in ya kafa kai baya cirewa, sai an cire shi ta ce kai wannan da tsada fa, dan ban ci abinci sosai ba, sai ido na ya zage kashin jiki na ya fito ya tsotse ni gaba daya. Saboda haka shi ma ana lura da wannan wajen yin ijara din. Shisa Allah ya ce wa atamiru bainakum bima'rufin, ku shawara ku tattauna tsakaninku amma fa a lura da shari'a. Wa in ta'asartu, dama za a samu wannan matsalar. Allah ya ce idan abu ya rincaɓe, idan al'amura suka ƙi yiwuwa, aka buga ta ƙi, ko aka buga da shi ya ƙi, kowa ya kafe ya yi ƙememe, to sai Allah ya ce fasaturdu'u lahu ukhra, to da sannu za a nemo wata ta shayar da shi. Wannan ya zo da khabar amma ay fal tasrudu lahu ukhra, ma'ana a nemi wata ta shayar da shi. To sai Allah ya ce wata za ta shayar da shi. Idan ita uwa ta ce ba za ta shayar da dan nan ba tunda mai gida ya sake ta, to Allah ya ce a samu wata ukhra, a nemo ukhra ta shayar da shi. Wace ce ukhra? Za ta iya zama ajnabiya, a nemo wata mata. Amma fa duk matar da zaka ba danka tare na ya sha nononta, ka tabbatar cewa mai tarbiya ce, domin daga nono tarbiya take fara shiga. Idan mutum ya sha nonon mace mara tarbiya, to wannan abin yana iya masa tasiri. Saboda ka nemi yar asali, ka nemi yar dangi, ka nemi mai mutunci, ka nemi mai halaye, domin lokacin da yake shan mamanta kamar jinin ta fa yake sha. Yin bayna farsin wa damin labanin khalisan sa'igan lisharibina, so idan bai samu kyakkyawan sana'a duba lafiyar ta ma, ya zama nonon tatacce ne, ba nono ne gurbatacce ba ta hayin da bangaren tarbiya da ta bangaren kamiya da kaifiya dinsa. Saboda haka Allah ya ce to a nemi wata sai ta shahid da shi li yunfiq zu sa'atin min sa'atihi. Allah ya ce zu sa'atin ma'abocin yalwa ma'abocin wadata to li yunfiq ya ciyar min sa'atihi gurgudan yalwarsa. Anan Allah ta'ala ya kasa mutane iri-iri yace wa man qudira wata kira wa man qudira alaihi rizquhu wata kira wa man qaddara alaihi rizqahu rizquhu qudira alaihi rizquhu ko qudira alaihi rizquhu ko qaddara alaihi rizqahu wanda Allah ya takure wato arzikin sa ya zama bashi da yalwa bashi da hali to shi ma Allah yace falyumfik shi ma ya ciyar mimma atahu Allah daga abinda Allah ta'ala ya bashi. Anan Allah ta'ala ya kasa mutane kashi biyu dangane ga yalwarsu da samun su da rashin su. Idan Allah ya hore ma to kai ma ka yalwata wa iyalinka. Idza ataka Allahu malan falyura athara ni'matillahi alayka wa karamatihi. Akwai wanda yana da hali amma iyalansa a cikin kunci suke, yana da hali shi yana wa kansa wani amma ba zai wa iyalinsa ba, shi yana cin mai kyau amma ba zai ciyar da iyalinsa mai kyau ba, shi yana dinka mai kyau amma ba zai dinka iyalinsa mai kyau ba, shi ya gyara bangaren sa ya sa AC ya yi komai ya tsara amma bangaren iyalinsa ba kyan gani, to ba daidai bane. Ya kamata in Allah ya hore ma ka yalwata wa kanka ka yalwata wa iyalinka. Wani kuma Allah ya hore masa din shi kan kansa bai ci ba balle ya ciyar da iyalin nasa, shi kan kansa bai sha ba balle ya shayar da iyalinsa, shi kan kansa bai sa tufa mai kyau ba balle iyalinsa su sa rai cewa su ma zai ba su mai kyau su daura. Da haka mu daina takurawa kanmu, mu daina kuntatawa kanmu, in babu mu yi hakuri. Babu babu ce sunanta babu, kowane yare sunanta babu. Samu samu ne, in Allah ya bayar a ci, in ya hana ai hakuri. Allah yana son idan ya baka ka ci ka ci kai godiya, in ya hana ka ka yi hakuri. Ajaban li amril mu'min inna amrahu kulluhu lahu khair wa laysa zalika li ahadin illa lil mu'min in asabathu sarra'u shakara fa kana khairan lahu wa in asabathu darra'u sabara fa kana khairan lahu. Shi yasa ne yake cewa shi addini wato ya kasu kashi biyu, nisfun fi shukuri wa nisfun fi sabari, rabi yana cikin hakuri rabi kuma yana cikin godiya. Domin dan adam dole ko da yana da shi ko ba shi da shi, in kana da shi me ya kamata ka yi godiya, in ba ka da shi me ya kamata ka yi hakuri. To aksarun nasu la yashkuruna wa qalilun min ibadiyash shakur wa la tajidu aktharahum shakirina. Rashin godiyan nan da ba ma yi da rashin hakurin nan da ba ma yi duk shi yarki ta duniya. Mumini ne kadai a halin samu yake godiya, a halin rashi yake hakuri. Saboda Allah ya ce mu daina takura iyalinmu, mu daina kankamau, mu daina rowa, mu daina takura, mu daina tsanantawa inda hali. Amma fa ya hana al-mubazziranci wallazina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana bayna zalika qawama. Allah ya ce wadanda in za su ciyar da iyalinsu ne ko da kansu ne ko da maye, in dai harka ta kashe kudi ce, lam yusrifu ba sa barna. Ba za kuma dan an ce ka ciyar ka yalwata kuma kai ta barna ai ta wato jifa ana bal da malmalar tuwo a tsakar gidanka, ga cinyoyin kaji nan ana ta bal da su, yadda wasu kasashe zaka ga majan garin ma ta fi wani mai ungo kuma koshi. Wallahi irin magunan nan na Saudiya da nan wasu kasashe ma da zaka ga magi kana jefa mata nama tana bal da shi wanda ta ci ta koshi, kaji kawai suke ci ba sa cin komai. So da haka kaga kenan wasu an Allah ya yalwata musu sai a ci a sha a almaziranci halala ta ai ta zubarwa. Wani kuma sai ya zama ya kuntata. Yasa Allah ya ce wala taj'al yadaka maghlulatan ila unuqika wala tabsutaha kullal basti fataqa'u da maluman mahsura. Nana Hindu matar Abu Sufyan ta kawo karan mijinta Abu Sufyan wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, tace ya Rasulullah mijina ga hali amma ko mutum ne mai rowa, mutum ne mai kauro, mutum ne kankamau alhaji kankamau. So da aka tace ya Rasulullah ya zami gani ga yaya, sai manzo Allah ya ce ku zima ya kafiki wa banaki bil ma'rufi, ki ɗebi daga dukiyarsa abinda zai yalwace ki ya isheki ke da ƴaƴanki, amma ki kula da shari'a. kada a ba mace dama cewa ta dinga zara tana ci, kuma ya zama an ba ta damar zara ta siyar, zara ta kai gidansu, zara ta siyar ta dinga aldashi hannu uku, hannu hudu, hannu biyar. Kaga wannan kuma ya zama albazziranci, ya zama kuma cin amana ta dukiyar miji. Saboda haka Allah ta'ala ya ce la yunfiq zu sa'atin min sa'atihi wa man qudira alayhi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah la yukallifu Allahu nafsan, Allah baya kallafa wa rai illa ma ataha, sai abinda Allah ya bata. Ma'ana ba za a kallafa maka kai abinda yafi karfinka ba, kowa zai yi ne gwargwadon karfinsa. Kada a kallafa wa miji wajen ciyar da matarsa, ko wajen yi mata sutura, ko wajen bata abinci, ko wajen bata gida, ko wajen yi mata kaya, a ce yayi abinda ba zai iya ba. Allah bai yadda da wannan ba, ko bai dan kana da yalwa ka kiyin abinda ya dace ba. Kenan kun ga abun biyu ne, mai hali kada ya gaza halinsa, mara hali kuma ka a tunkuɗa shi a ce sai yayi abinda yake fiye da halinsa. Yanzu akwai wani gida, tunda mai kuɗi ɗaya ya zo ya auri ɗan gidan, ragowan ƙannanta sun ci abuwa, wai su kullum sai an musu irin abinda aka wa Yesu. Yesu an mata kaya na alatu, an sai mata mota sabuwa kar a laidar ta aka kawo, a ciki ma aka sako kayan zancen, an yi katon gida an saka ta. Saboda haka in ka zo ne ma wani su ce kana da kuɗi irin na yata, ba kan to shi kenan yi gaba. To kaga wannan matsala ce, bai kamata a samu wannan matsalar ba. To wasu ma matan dalilin da suke fitowa kenan daga cikin gidajen mazansu. To saboda haka Allah ya ce in kana da hali kayi na hali, in baka da hali kayi gurgurdan samunka. Sayaj'alullahu ba'da usrin yusra, kada a auri talaka a dauka shi kenan a talauci zai zauna. Ni da ido na ba labari aka ban ba, naga talaka da yawa da ya aure bayan talaucin yayi arziki, bayan auren yayi kuɗi. Ai ma masu aure sun fi kuɗi ku marasa aure, ku sani. Duk wani katon gini da zaka gani a jihar Gombe, daga nan ka tafi Habboci, ka tafi har Kano, duk wani katon gida da ka gani kaso 99.9% na masu iyali ne. Duk wata katon mota da ka wuce kaga mutum a kwance, AC yana masa numfashi, to zaka ga mai iyali ne. Sai da aka ku masu kwanan shago, masu kwanan gareji, masu lulluɓa da buhun algarara, su tada kai da bulo inci tara da jarkaka lita 50 a nan, da ita ake sha, da ita ake wanka, da ita ake alwala, da wani lankwashashen cokalinka, da wata koriyar moɗarka, da wani farantinka na roba hagani, da wata karyayyen hita kamar sai an jona ta ake haɗawa. To ka san arziki yana tare da masu iyali. Ka duba duk gidan da ka dau babur ka zagaye Gombe ko a mota, duk kata gidan ka yanka tambaya na waye, zaka ga na mai iyali ne. Saboda haka ashe aure miftahur rizki ne. Saboda abinda Allah ya dora maka nauyi, in ka dage sai ya bude maka kofar arziki, ka samu abinda za. Shi yasa Allah ya ce sayaj'alullahu ba'da usrin yusra. Idan aka auri talaka zai iya kuɗi, kuma ana iya auren mai kuɗi ya tsiyace. In kuɗin ne yasa aka aure shi zai iya tsiyacewa. In kuma talauci ne zai iya yin arziki. Saboda haka kada ka ce ba za ka bada yakka ga mara hali ba. Alhalin yana da hali mai kyau, yana da aqida mai kyau, yana da tarbiya mai kyau, Allah yana iya hole masa. Kan kuma ka ce lalle sai masu arziki, domin yana iya karyewa. Kai wata ran ma da mace ta auri mai arziki ya karye, ƙara ta auri talaka daga baya arzikin, ya zama arzikin shine a ƙarshe, an gama shan wahala ai arziki. Da a ce sai an saba jin dadi, an saba jin dadi kuma sai a rikito, a fada kwata mai sulaf, to kaga daga nan shiga matsala. To saboda haka Allah ya ce sayaj'alullahu ba'da usrin yusra, inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, dake cewa inna nasara ma'as sabri wa anna al-faraja ma'al karbi wa anna ma'al usri yusra. Ta akwai sanarwar mu ta gidan marayu, wanda jiya mun yi bayani an tara miliyan 2 da yan kai a wajen taro da aka yi na bude gurare guda 4 da aka gina sababbi a filin gidan mu na marayu, wanda an gina wajen koyon sana'a, an zuba kekunan dinki da na saka, an kuma yi katon hall na taro a wannan guri. Sannan an yi makaranta, wanda an gama makarantar an zuba kujeru, kawai karatu za a fara. Kuma an yi sabon gidan marayu mai manyan ɗakuna guda takwas, kowanne da gadaje guda uku a ciki, kowane gado da katifarsa da fulo da zanin gado, da kuma kwabar guda uku inda yara za su dinga zuba kayayyakinsu. An gama wannan gida shi ma, wato a jiya aka bude. Sannan kuma an bude computer center, wanda gunan gurin za a dinga koyan computer, wanda kun je kun ga irin abubuwan da aka yi. To akwai mutane da suke ganin wannan karatu a gurare da dama, kamar yadda muka bayani cewa ana sa wannan karatu a Sunna TV sau biyu, ana sawa da safe, ana kuma sawa da karfe 9 na dare. Sannan ana sa wannan program a gidan talabijin na DITB da Alheri Radio a Kaduna da karfe 4 na asuba. Sannan ana sawa a gidan radio na Nagarta a dai Kaduna. Sannan ana sawa a gidan radio Freedom na jihar Kano, wanda ake sa da karfe 2 zuwa 3, wanda mutum yana iya kama ma internet ko da wani lokaci. Sannan akwai Express Radio shi ma a jihar Kano, su ma suna sawa. Akwai FM ta gwamnatin jihar Kano, su ma suna sa daga 11 zuwa 12. Sannan a nan Gombe ana sawa a Ray Power, ana sawa a gidan radio na Gombe, ana sa a gidan talabijin na Gombe, ana sawa a gidan NTA na Gombe. Sannan a Misau akwai community radio, nan ma suna sawa. Sannan kuma ga Abdulkadir yana turawa internet ko ina a duniya, suna dauka daga cikin Facebook da yake sawa, yana copyinsa MP3, mutane suna ce mana waya daga kasashe suna downloading daga abun da yake turawa. To saboda haka shi yasa mutane suka ce mana waya cewa a faɗi account na gidan marayu din nan. Wani abun mamaki, akwai ɗaya ɗan uwa da muke tare da shi ake wannan tafiya, ya samu zuwa Ingila, ya je ya yi masters dinsa a can. A can Ingilan akwai kungiya ta musulmi, ya samu haduwa da su, ya yi musu bayanin wannan gida na marayu. Suka ce su ma a sa sunansu daga Ingilan din za su dinga ɗaukan nauyin marayu. Yanzu haka akwai marayu 10 kusan 13, wanda daga can musulmin na Ingila suke turo ma da waɗannan yaran kuɗi ake taimaka musu. Kun ga wannan abin takaici ne, in har za a wayi gari, abin alheri ne abin takaici. A wayi gari maraya yana kusa da kai a unguwarku a gidanku, amma a ce wani musulmi ne saboda tausayi, shi zai dinga bashi kuɗin makaranta da kuɗin abinci da kuma sutura. Kai kuma kana nan, sai dai kaiwa ƴaƴanka sutura, ka kai ƴaƴanka makaranta. To kaga abin takaici ne wannan. To shi yasa suka nemi a faɗi number account na wannan, wato Gombe menene Orphanage Foundation, cewa a sanar da wannan cewa muna da account guda biyu, ɗaya yana Jaiz Bank, ɗaya kuma yana UBA. To ga lamba account ɗin, kowa sai ya rubuta dan shi ma ya gaya wa wani, tunda ba so muke yi wannan taimakon ya tsaya a cikin watan Ramadana ba, so muke ya ci gaba da tafiya ko bayan watan Ramadana, duk ranar da Allah ya hore maka wasu kuɗi, don muna fara duk za ku yi arziki, za ku yi kuɗi, za ku yi wadata, za ku samu kuɗi. To ƙara ku saba kashe su a hanyar Allah, dama kuɗi ko ka kashe su ko su kashe ka ko ai ragas. To a kashe su a hanyar Allah. Akwai Jaiz Bank number account ɗin shi ne, akwai 0 guda 4, akwai 4-0, akwai 5-3, akwai 2-8. 0 guda 4, ko saboda mutanen Niger suna ganin mu banza 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 4 banza 5-3-2-8, su ka san 0 banza kenan. To in ka sa 0 guda 4, sai ka sa 4, sai ka kuma sa 0, sai ka sa 5, sai ka sa 3, sai ka sa 2, sai ka sa 8, kenan. 0000405328, wannan shine na Jaiz Bank. Sai na UBA, shi na UBA 1011, sannan 42 421327, 01011 1 ne a farko, sai 0 sai 1 hudu kenan ko, sai 42 6 kenan ko, dama lambobin 10 ne, sai 13 sai 27. To wannan shine sun cika. Sannan akwai mutanen mu a Kano da Kaduna, a Gombe da Kaduna, wanda za a iya tuntuɓar su ta kan lamba GSM ɗinsu. Akwai lamba ta GSM a Kano, a Gombe kai za a iya tuntubar 080-388-595-434 shine na farko. Na biyu 080-34-699-806. Sannan sai a Kaduna akwai Malam Abdulrahman na DITB, duk wanda suke bada taimako ta hanyar sa har wata yarinya ma saboda tausayi dan kunnan gwal dinta ta cire, tace gashi a siyar a zuba kudin a cikin asusun marayu. To duk taimakon da aka bayar a Kaduna, zuwa mu Kaduna din nan mun ciko motar mu da kayayyaki daga Kaduna wanda aka bayar aka ce a kawo Gombe. To sai aka a Kaduna akwai Airtel ta Malam Abdulrahman na DITB 080-263-62-62-080-263-62-62-00-2-3-6-3-7-2-6-2-00-2-3-6-3-7-2-6-2-00-2-3-6-3-7-2-6-2-00-2-3-6-3-7-2-6-2-00-2-3-6-3-7-2-6-2-00-2-3-6-3-7-2-6-2-00-2-3-6-3-7-2-6-2-00-2-3-6-3-7-2-6-2-00-2-3-6-3-7-2-6-2-00-2-3-6-3-7-2-6-2-00-2-3-6-3-7-2-6-2-00-2-3-6-3-7-2-6-2-00-2-3-6-3-7-2-6-2-00-2-3-6-3-7-2-6-2-00-2-3-6-3-7-2-6-2-00-2-3-6-3-7-2-6-2-00-2-3-6-3-7-2-6-2-00-2-3-6-3-7-2-6-2-00-2-3-6-3-7-2-6-2-00-2-3-6-3-7-2-6-2-00-2-3-6- kuma kamar da aka shina a har yanzu ci gaba da taimako da kuke bayarwa anan yana da cikin abin da yake karfafawa har a dauki wannan abu tsawon shekara ana yi. Akwai tsari da muka yi da amma wasu sun karya tsarin, wasu kuma har yanzu suna yi. Da muka ce da za mu samu mutum 1000 a jihar Gombe wanda kowa zai dinga bada 1000 duk wata, to da duk wannan neman taimakon ma mun daina. To ba za mu dinga samun duk wata 1,000,000. Idan muna samun 1,000,000 duk wata, duk shekara za mu samu 12,000,000. Budget din da muke wa yaran nan gaba ɗaya wanda sun kai 1,000 da kusan 600 baya wuce wannan 1,000,000 a wata. So da za mu samu 12,000,000 a shekara ya ishe mu, kowa ya bada 1,000. To an fara an yi nisa, amma wani sai kaga ana ta buga wayar sa yaya alƙawarin sai ce yana zuwa. Amma abin mamaki akwai matan da har yanzu basu daina ba tunda suka fara. Wani ma dan ya huta kawai sai ya aiko 12,000 na shekara, duk shekara zai kawo 12,000. Akwai ta baiwa Allah, ina ne ma local government din nan tunda aka fara ba ta taba yin fashi ba. Akwai ko mai aiko duk wata yana aiko 30,000. Shi abin da yake bawa shekara kenan yana bada 365. Abin da yake ba duk shekara bai fasa ba tunda ya fara. Zo da ka irin wannan jajircewa akan haƙƙin musulunci ba fa yaki ake ana yanka mutane ana zubar da jini ba. Kawai kuɗi zaka ba a taimaka dan uwanka dake cikin larura. Ko manzo Allah ya mana alƙawari, mun san alƙawarin manzo Allah baya tashi. Maganar manzo Allah mun yarda da ita 100% gaskiya ce. Yace duk wanda ya taimaka wa maraya da ni da shi haka zamu zauna aljanna. Sannan manzo Allah yace kan ma ka bata lokaci wajen neman Allah biya ma ga inda za a biya bukata. Atuhibbu an yalina qalbuka wa tudriku hajataka, kana so zuciyarka ta laushi bukatunka su dinga biya. Sai manzo Allah yace irhamil yatima, ka ji tausayin maraya. Wamsah bi ra'sihi, ka shafi kansa. Tudrik hajataka wa yalin qalbuka, manzo Allah yace ba bata lokaci zuciyarka za ta yi laushi ta yi sauki alheri ya dinga shiga. Sannan duk bukatar da kake da ita a wajen Allah za ta biya ta hanyar tausayawa maraya. Sannan manzo Allah ya ce as-sa'i 'alal armalati wal miskin kal mujahid fi sabilillah. As-sa'i 'alal armala, wanda yake kula da wato bazawara, wanda ita ce bazawara wata an sake ta, wata mijinta ya mutu da yaya, kaga ga marayun ga kuma ita kanta uwar marayun. Sai manzo Allah ya ce kal mujahid fi sabilillah, wannan mutumin kamar wanda ya damara ne fita filin daga. Sai ce wa kal qa'im, alqa'im wanda yake tsayuwar dare. Wa kal sa'im, kal qa'im wa kal sa'im, kamar mai azumin da baya yankewa ne, kamar mai tsayuwar dare ne kullun baya fashi. To waye zai iya tsayuwar dare kullun ba fashi? Waye zai iya yin azumi kullun ba fashi? Waye zai fita jihadi kullun ba fashi? To tunda ba za ka iya wannan ba, to manzo Allah ya ce zo ka dauki nauyin bazawara da maraya, shikenan ka shiga wannan cikin layin. Wannan hadisi garau yake a cikin Sahihul Bukhari. Saboda kun ga ashe kenan akwai damammaki da yawa da zamu yi amfani da su musamman a wannan wata, tausayin mu ya karu, rahaman mu ta karu. Arrahimuna yarhamuhumur rahman, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Masu tausayi Allah yana tausayin su, ku tausaya wa na ƙasa da ku, ku yi musu rahama sai kuma Allah ya tausaya muku, ya muku rahama. Man farraja an muminin kurbatan min kurabi dunya nafasa Allahu anhu kurbatan min kurabi yawmul qiyama. Wanda iyaye ma dan uwansa bakin ciki daga cikin bakin cikin duniya, Allah zai yaye masa bakin ciki daga bakin cikin lahira. Antik yunfaq alayka, ciyar kai ma a ciyar da kai. Kullum Allah yana aiko mala'iku biyu su sako duniya, ɗaya na Allahumma a'ti mumsikan talafan, ɗaya na Allahumma a'ti munfiqan khalafan. Ɗaya yana ya Allah duk mai riƙewa, duk mai rowa, duk mai ƙauro, duk wanda baya taimakon addini, baya taimakon al'umma, baya alheri, Allah ka kawo wani bala'i da zai sa dukiyar ta lalace, ko ta gobara, ko ta barayi, ko ta sata, ko ma dai ta rube, ko ta lalace, ko kicin moriyar ta hayya mutu. Haka mala'ikan yake cewa, kuma kun san addu'ar mala'ika yadda take. Sannan nabin kuma ya ce Allahumma aati munfiqan, munfiq mai ciyarwa, khalafan, Allah ka wa ma anfaqtu min shay'in fa huwa yukhlifuhu. Abin da kuke bayarwa na alheri ba asara kuke yi ba, saboda haka Allah yana mayarwa. Da haka mu ƙara zuciya, mu ƙara himma, mu ƙara ƙwazo, kada mu rena dan abin nan da muke bayarwa dan kadan. Allah ta'ala ya ce wa ma anfaqtu min nafaqatin aw nazartu min nazarin fa inna Allaha ya'lamuhu wa ma anfaqtu min sagiratin aw la kabiratin, ko wala yanfiquna nafaqatan sagiratan wala kabiratan, nafaqatan sagiratan wala kabira. Allah ya ce ba za su ciyar ciyawa yak kadan ko mai yawa ba, duk sai Allah ya ba su lada. Saboda ka kakkare ni abin da kake bayarwa, Allah yana gani kuma zai sa albarka a ciki. Muna godiya ga masu ba da 1,100 din nan duk wata, da waɗanda suke aiko taimakon su. Don haka ne ma ana ci gaba da neman taimako kamar yadda aka saba. Jama'a, duk abin da kuka zo da shi a jihunku, ku dinga zubawa a cikin wannan asusu na marayu, za ku ga alherin haka ranar alkiyama. Mu din sai kun mana addu'a da muke cewa ku yi wannan aikin, za ku san cewa ba asara kuka yi ba. Wannan aikin da kuke na taimakon marasa gata, marasa ƙarfi, yana daga cikin abin da yake ƙarfafa addinin musulunci, yake ƙarfafa tausayi a cikin zukatan mutane. Allah tabbatar mana da alkhairi duniya da lahira. To akwai wa'azi gobe karfe 4 da yamma a makeran farfaro kusa da gidan sarki, majalisin nan da waccan shekaran ma an gabatar da wa'azi a gurin da karfe 4 na yamma. To gobe ma insha Allah za a yi wannan wa'azin, sai yan uwa su da fifi kamar yadda aka saba. Sannan tambayoyin ku ga yadda suke. Wannan yace assalamu alaikum, ma ina yi wa malam ina yi wa wani gyara amma baya biya na, ko ya halasta in ce masa za a sayi wani abu alhalin ƙarya na yi masa don karɓi kuɗi na, to me ya zafi ya biya ka kawai ko ka daina gyara? Sai ka tsaya mutum ya cuce ka, ka cuce shi? Abunan ba daidai ba ne, kawai ka ce in ya ka gyara ka ce ba zan ba, ce me ka ce ba ka biya na, shi kenan. Dan me sai ka tsaya ka cuce shi? Wannan ba daidai ba ne. Kada dan mutum yana cutar ka, kai ma ka buɗe kofar ka cuta, domin yanzu ba a san faɗin tasa cutar ba, ba a san faɗin taka cutar ba, kuma bai kamata mu dinga rama cuta da cuta ba. Malam, tun ina yaro ake kira na da suna wai dan kwallo, sunan wani dan kwallo, yanzu na fahimci ba kyau, ko an kira ni da sunan ina da laifi, kuma yaya zan yi a daina? Sanarwa za ka yi a rediyo da jaridu cewa sunan ka fa kaza, saboda haka a san ka da wannan sunan. Duk wanda ya kira ka da wani suna ba wannan ba, kana da haƙƙin ka iya kai shi kotu ka nemi haƙƙin ka, domin ya bata maka ne suna. Dama shine bata suna din, sunan ka mai kyau a canza maka shi zuwa mummunan suna, saboda haka ba bai dace. Manzon Allah ya canza sunan gari, ya canza sunan unguwa, ya canza sunan kabila, ya canza sunan namiji, ya canza sunan mace, har babu Abu Dauda yayi a cikin sunan na Abi Dauda na waɗanda annabi ya canza wa sunaye, saboda sunan bai da kyau, kada ya cuce su duniya ko lahira. Saboda haka sunan mummuna kada ka yarda da shi. Malam, kowace shekara ina cire zakka 100,000, sai wani ya bani zakkar 1,000,000, ko ya halasta in ci kwarai kuwa? Mai fidda zakkar 100,000 ai shi karamin mai kuɗi ne, tunda nawa ne kuɗin kenan? 4,000,000 kenan.
to kaga wanda ya fidda miliyan ɗaya shi kuma miliyan 40 yake da shi in kai kadai ya bawa to kaga me kai kana da 1% ne fa 10% kake da shi fa na kudin sa so zaka dan kana da miliyan 4 ai ba wani kudi ne mai yawa ba kawai dai dan an ce ayi zakkar su ne duk miliyan a fitar da 25,000 so zaka kai kai na 100,000 miliyan 4 shi kuma yayi na miliyan 1 wanda yake mulkin yana da miliyan 40 kenan so zaka kai ma ka karba ka bayar ba laifi bane malam coach malam yace zuciyata ta yi tauri saboda laifuffukan da nake aikatawa sama da shekara 20 sune kare alƙawari cin amana wasa da ƴan mata rashin zumunta me ya kamata in yi don samun afuwar Allah da gyaran zuciyata farko muna godewa Allah da ya nuna maka cewa ma kana kuskure har kana son ka gyara wanda ya nuna Allah yana son ka inna Allahu yuhibbu tawwabina Allah yana son waɗanda za su gane kuransu su nemi hanyar tuba qul ya ibadiyallazina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah Allah ya ce a gaya wa bayin da suka yi barna suka yi laifuffuka kada ku fidda rai daga rahmar Allah inna Allaha yaghfiru dhunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim daga cikin abinda zai nisanta ka daga wannan shine kai abubuwa guda shida na farko kai nadama a bisa abin da ya wuce na baya ka ji zafi kamar yadda kake yanzu na biyu kai alƙawari tsakaninka da Allah ba za ka sake ba na uku ka daina aikatawa yanzu na hudu ka canza gurin sana'a in sana'a take ja maka wannan matsalar ko ka canza abokai idan abokai ne suke ja maka haka ko ka canza gurin zama in wata majalisa gare ku da duk masu irin wannan laifin da suke zama sai ka lazumci inda ake karatun Qur'ani da inda ake majalisin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama hatta yawan salati da muke wa annabi sallallahu alaihi wasallama mu wuce sunansa mu ce annabi a ce sallallahu alaihi wasallama mu ce muhammadu a ce sallallahu alaihi wasallama wannan yana sauƙaƙa zuciya yawan salati istighfari hailala karatun Qur'ani yana sannan kai koni kai kokari ka shiga cikin mutanen kirki sannan akwai wani wanda yake da haƙƙi kamar zumuntar zaka iya gyarawa ta hanyar bin dan uwanka waɗanda suke wato ka saba musu din ka je ka sake kulla sabuwar zumunta tare da su alƙawari kuma ka daina dauka in ba zaka iya cikawa ba ka dauki alƙawarin ba zaka iya ba kawai ka ce ba zan iya ba yafi sauki da ka saba ku saba da mutum a kan ka ki daukan masa alƙawari yafi sai ka dauki alƙawarin ka kasa cikawa ku zo ku bata da shi akan haka sannan ka ci gaba da wato yawan karatun Qur'ani da sauraron sa ko a hanset dinka ne ko a kwance ne domin Qur'ani yana raye zuciya da kuma zama da mutanen kirki wasbir nafsaka ma allazina yad'una rabbahum bilghadati wal ashiyi yuriduna wajha muna maka fatan alheri Allah ya sa wannan shine karshen wannan musifa da ka shiga har ta tsawon waɗannan shekaru to a karshe akwai sakonni akwai sako na 12,000 daga garin Sulaja Niger State inji Alhaji Halilu ya ce na wata na shekarar da ta gabata a sa'a asusun marayu kun ji fa yan Gombe Allah ya kawo muku alheri fa duk Najeriya fa babu gidan marayu mai zaman kansa sai wannan na Gombe duk Najeriya babu gidan marayu na musulmi mai zaman kansa sai wannan kwaya ɗayan muke da shi kuma Allah ya yi a jihar Gombe za a yi shi duk da kaga gidan marayu ko na abokan zamanmu ko na gwamnati amma babu na wata kungiya da ta taba kafa gidan marayu mu ne na farko a tarihin Najeriya ta amma yanzu a ce mu mutanen Gombe mutanen Niger State da Kaduna da Kano za su rike gidan ko gaskiya gobe a fito da kudi ba malancin amma gobe za mu yi kowa je ya debo kudi gobe mu ga abin da za a yi 12,000 aidan ga wata 1,000 nan kuma yace ayi wa babansa addu'a Allah ya gafarta masa ya zama 13,000 kenan daga Niger State 12,000 daga malama Fatima Babaji tace a sa'a asusun marayu fi sabilillah ai mata addu'a Allah ya biya mata bukatunta mata 12,000 inji mace kusan mata da son kudi amma suka zawo suka bayi saboda Allah wannan fa ya nuna akwai aiki a gaban mu 1,000 daga wani dan uwa ai masa addu'a akan harkar kasuwancin sa buhun masara guda daya daga wata ƴar uwa fi sabilillah yau da aka ce za a fara raba kaya na sallah saboda mun ce a fara dinki da wuri in kuka ga yadda office din mu yace kai za ku yi mamaki waɗanda suka musulunta da aka ce su zo su karbi kayayyakin su na sallah in kuka ga yadda gurin ya cika tun safe suke aiki ƴan committee nan akan kawai yadda za a raba kaya ya kamata ma jama'a da yawa muna buƙatar ma'aikata. Kun san mu aikin mu ba albashi, muna buƙatar ma'aikata ƙwararru a harkar kwamfuta, a za mu sanar muna buƙatar ma'aikata amma ba albashi. Wala ko wanda ya ƙware a kwamfuta, da wanda ya ƙware a zirga-zirga, da wanda ya ƙware a kaza, da wanda ya ƙware a lissafi, da wanda ya ƙware a turanci, da wanda ya ƙware a kaza, muna neman ƙwararru masu ɗauke da certificate iri kaza 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 su zuwa za a ba su aiki a kwamitin marayu amma ba albashi. Ai sun gane abin da yake nini, ba za a dauki albashi a baka a ƙarshen wata ba, amma za ka ƙarsa ƙirbi albashinka gaba ɗaya ranar tashin alƙiyama. Saboda haka wanda ya shirya zai zo ya samu ga sakataranmu, ga Malam Al-Mustafa, ga abin nan ya bada sunansa, cewa shi ma ya bada sunansa fi sabilillah, zai shiga cikin kwamiti nawa muke da shi, kwamiti 15 muke da shi wanda suke aiki a tsawon shekara daban-daban, kwamitin tuntuɓa, kwamitin kaza, kwamitin lauyoyi. Kwanan nan ma akan wata da ta musulunta sai da aka kama mutane mu biyu aka rufe su a wajen 'yan sanda, so kuma akwai kwamitin karɓo su. Kwamitin karɓo suka je har 10 sai da suka karɓo su. Akwai kwamitin kaiwa su je su in ka musulunta a zo. Akwai kuma kwamitin da an ɗaure su, su kuma akwai kwamitin da za su karɓo su. Haka kwamiti yake har 15. Saboda haka kowa kamata ya zo ya ba da gudunmawarsa. Wani yana da lokaci, wani bai da lokaci sai kuɗi, wani yana da dama, dama iri-iri. Kuma Allah ya ba mu mutane daga ɓangarori daban-daban, muna da lauyoyi, muna da likitoci, muna da 'yan duk wani shashi da kashina na mutum muna da shi a cikin wannan wato kwamiti namu, wanda yake nuna aikin Allah ne. In ba haka ba za a iya haɗa waɗannan mutanen ba. Buhun Dankali daga Malam Ya'u Kumbiya-Kumbiya ya ce a bawa marayu a yi masa addu'a Allah ya bashi gida nasa na kansa. 1,000 daga wata 'yar uwa a sa asusun marayu, alƙur'ani guda ɗaya a yi wa mahaifina addu'a Allah ya gafarta masa. 500 daga wani bawan Allah ya ce a yi masa addu'a Allah ya masa buɗe harkokinsa na kasuwanci. Usulul salasa guda 10, hisnul muslim guda 10-11, bututun alwala guda 10, butocin alwala guda 10, alƙur'ani mai fassara guda 1, turamin atamfa guda 9, alƙur'ani masu zif guda 8, umdatul ahkam matani guda 7 daga wani bawan Allah fi sabilillah. Saboda haka saƙonninmu kenan a wannan lokaci. Allahumma izzal islam wal muslimin wa azilla shirka wal mushrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad din wa ansur ibadaka al muwahhidin. Allahumma ansur dinaka wa kitabaka wa sunnata nabiyyika wa ibadaka salihin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk.